أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Zane ku yayi komana da sakonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwar ta lambar waya, wato hanyar text kenan ko kuma WhatsApp, akan lamba 0703-36-0414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 25 ga watan Shawwal na shekara ta 1442, bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano, wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيان هكا وما سو كلم رسول رم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يوان كوكا و منا يوان نون دامورمو دقنين يدى الأمر مسلمي أكسرمو دما بكسرمو با الأمر سكي تشي بايا waɗanda ba musulmi ba, sawa'un na ƙasar mu da waɗanda ba na ƙasar mu ba, suna zuwa suna yi mana nisa a cikin al'amura, suna mana fintinkau, suna kwace ma wasu abubuwan da da namu ne, sana'un da da mu aka san mu da su sun zo yanzu sun nemi su kwace mu'amala da wasu wanda da musulmi ta zama sai da wani da wani, ba za ka iya sake jiki da kowane mutum ba dan kawai yana musulmi. Me ya jawo mana wannan ci baya, me ya jawo mana wannan abinnan koma baya, me ya jawo waɗanda suke ba musulmi ba suka yi gaba a cikin al'amura na rayuwar duniya, mu kuma muke ta ja baya, alhalin kuma mu ne muke da kyakkyawar koyarwa a addinance, muke da kyakkyawar tarbiyya a addinance, wacce take nuna mana mu zama mutane na ƙwarai, mu raya ƙasa da abinda duk zai amfane ta, mu riƙi rayuwarmu ta zama abinda za mu gyara lahiranmu da ita. Me yasa duk da irin waɗannan abubuwa da Alƙur'ani ya zo mana da su na kyawawan ɗabi'u, na kyawawar sifofi, na halayya ta gari, da abinda sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi, da abinda sirar manzo sallallahu alaihi wasallam ta cika da shi, na nuna abubuwa masu kyau waɗanda da su ne ake gina ɗan adam ya zama mutum na ƙwarai mai amfani mai amfanarwa. Me yasa da irin waɗannan abubuwa yau muke ganin al'amarin musulmi ko ina na ta ci baya? Babu shakka ansar ce kamar yadda Allah ya ce cewa qul huwa min indi anfusikum, ka ce ku kuka jawo wa kanku, daga kanku ne, daga gare ku ne matsalar take. Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da saƙo wanda yake cike da al'amura da dama waɗanda su gina ɗan adam. Babu wani saƙo da aka taɓa ba ma wani annabi wanda yake cike da halaye na ƙwarai kamar yadda aka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an aiko ni dan in cika shi kyawawan ɗabi'u. Wato idan akwai saƙonni da Allah subhanahu wataala ya aiko da annabawa da shi a baya, to sun zo amma akwai tawaya a ciki dangane da halaye na ƙwarai. Musulunci ya zo ya cike waɗannan abubuwa da ake da su na tawaya na gurbi da ake da shi a cikin sauran saƙonni da suka gabata. Saboda haka musulunci ba shi da wata matsala ta ɓangaren gina ɗan adam, ta ɓangaren koyar da shi hali da ƙwarai. Musulunci bai taɓa samun wannan tangarɗa ba, kuma zai taɓa samu ba. Koyarwarsa cike take da yadda za a gina ɗan adam. Amma yayin da shi ɗan adam ɗin ya yarda cewa zai ginu, a yayin da shi ɗan adam ɗin ya yarda cewa zai yi koyi da wannan aiki, ko zai yi aiki da wannan koyarwa da musulunci ya zo da ita. Musulunci bai zo ya tilasta ma kowa ba, an ba wa kowa wani yanci, yansa cikakke. Fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur liman sha'a minkum an yastaqim, an bawa kowa mashi'a in ka ga dama kai imani in ka ga dama kai imani in ka ga dama kai yadda in ka ga dama kai yadda kawai dai sakamakon zai sha bamban tsakanin wanda ya yarda da wanda bai yarda ba dole ne a samu bambanci afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa taqumun wanda suke mutanen kirki za su zama daidai da na banza alistawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suke masu ilimi da wanda ba su ilimi ba za su zama daidai ba su zama daidai ba saboda ka in kai imani ka yadda kai aiki da abin da ka koyar da kai zaka ga kyakkyawan sakamako in ka ki kuma wannan shikenan zaka ga mummunan sakamako man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha Allah da yace kowa wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirta bai bar abu yanan ba sai ga musu cewa to yayi ma azzalimai mummunan tanadi da wutar jahannama saboda akwai wani sakamako ko a nan duniya da wanda yake da wanda yake jira da yake jiran mu lahira yana nan ga waɗanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba to abin da yake faruwa mu musulmi a junanmu da kuma tsakanin waɗanda ba mu ba mun bar wasu abubuwa waɗanda su ne tushen kyakkyawar shine tushen ci gaba da gina mu'amala tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum sawa musulmi ko ba musulmi ba akwai wasu sifofi waɗanda idan mutum ya siffanta da su to kowa zai ji daɗin mu'amala da shi sawa musulmi ne shi ko ba musulmi ba ne idan mutum ya siffanta da waɗannan sifofin kowa zai ji daɗin mu'amala da shi hatta wanda ba musulmi ba in zai siffanta da waɗannan sifofin za a yaba masa kuma za a ji daɗin mu'amala da shi duk da ba musulmi ba ne amma ya siffanta da irin waɗannan sifofin to zai zama abin yabo kuma mutane za su so mu'amala da shi a matsayinsu na mutane a cikin harkar da take ta rayuwar duniya ce ba ta harkar addini ba a yayin da musulmi ya rasa gaskiya ya rasa amana ya rasa jajircewa da daukan abu da gaske to ya rasa abinda zai gina mu'amalarsa da dan uwansa ya rasa abinda zai gina mu'amalarsa da dan uwansa mutum a duniya kowanne da kake gani yana son yayi mu'amala da mutumin da yake mai gaskiya yana son yayi mu'amala da mutumin da yake mai amana yana son yayi mu'amala da mutumin da yake yi da gaske mu ce yi da gaske muna nufin jiddiya mutum ya zama ya bawa aikin sa sana'ar sa ya bata muhimmanci kuma yana tsayawa yayi ta yadda ya dace duk wani wanda ka gani yana son ya ga duk mutumin da zai mu'amala da shi yana da waɗannan sifofi alhamdulillah mu a musulunci an nuna mana girman waɗannan sifofi da muhimmancin su an nuna musulunci an nuna mana muhimmancin gaskiya hadisai da ayoyin alqur'ani da hadisai ga su nan tili waɗanda suke nuna maka muhimmancin gaskiya har ma ake nuna maka gaskiya ita ke ma jagoranci zuwa ga dukkan ma alkhairi kira ka zama mai gaskiya a duniya da lahira ka zama cikin kungiyar masu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wato in ana kungiya akwai kungiyar masu kyauta akwai kungiyar masu karfi akwai kungiyar tsiran kafa akwai kungiyar yan kokowa kai ka zama akwai kungiyar masu gaskiya to ka shiga cikin masu gaskiya ka zama kai dan kungiyar masu gaskiya da nan zaka registration ko kunu ma'as sadiqin kaga ba ma wai ka zama kai kadai mai gaskiya ba in akwai ma kungiya da aka kafa ta masu gaskiya ana yin haka to ka zama cikin su aka gaya maka ranar lahira ka cokam abin da zai amfani mutane gaskiyar su yau mayan fa'us sadiqina said kohum haka musulunci ya nuna gaskiya wani abu ce wanda suke girma innal haqq alaykum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا aka nuna maka cewa gaskiya ita ke jan mutum zuwa ga dukkan wani alkhairi aikin alkhairi kuma shi ke kai mutum aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kokarin nuna gaskiya har sai a rubuta shi mai gaskiya a gurin Allah ya zama matakin siddiqiya shine matakin daga na annabawa sai shi matakin manzanci annabci wannan mataki ne da Allah ya yi mutum wahayi ya aika mutum mala'ika ya yi magana da shi ya aika masa sakon Allah wannan in mutum ba ya samu wannan ba ko mun gaskiyar sa bai zama annabi ba amma matakin da zai biyo ba shine mutum ya zama mai cikakken gaskiya tsakanin shi da Allah da tsakanin shi da mutane to wannan ita ce mataki na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin haka ne in ka zo ka dauki abin da ya shafi amana Allah subhanahu wata'ala ya nuna girman amana kanan manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna girman amana inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah wa ar-rasul fa takhunu amanatikum walladhina hum li amanatihim qa'imun walladhina hum li amanatihim qa'imun hafizun. Allah subhanahu wata'ala ya nuna muhimmancin amana gurare da yawa. Alladhina walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah ya nuna muhimmancin amana a ayoyi da dama na Al-Qur'ani, kamar yadda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin amana a hadisansa, masu yawa da hudubobi an shaji wa azzuka laccoci akan muhimmancin amana wanda ya kamata musulmi ya sifanta da ita. Sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da bayanin amana daga cikin sifar farko da sahabbai nan mutanen Makka suka san Annabi da ita har suka yabe shi ita ce amana, har suke ce masa da shi, suke kiran shi da as-sadiqul amin, al-amin, cewa shi mutum ne mai amana. To haka nan tsayawa akan abu da jajirce akan sa, musulunci ya nuna mana muhimmancin jajircewa. Abinda ka dauka mai kyau to kakka yi sako-sako da shi, kakka ja da baya, kanuwa maka sabat, tabbata akan abin da yake mai kyau ne. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna Allah yuhibbul abda idza amila amalan an yudawima alayhi. Allah yana son bawa in ya fara aiki ya tsaya akan aikin sa, kada ya ga ka fara ka watsar ko baka dawo duka ka watsar ko ku a kai masa rukun sa kai narka shi, baka dauke shi da muhimmanci, baka yi wasariri da shi, ka kyautata aikin ka. Waɗannan sifofi uku kusan yanzu in muka duba za mu ga cewa da yawa daga cikin musulmi sun sake su. Za ka ga mutum musulmi ne amma ba mai gaskiya ba, ba mai amana ba, ko kuma ba mai tsayawa ya rike aikinsa da gaske ba. Za ka same shi musulmi ne amma da wahala kai mu'amala da shi bai yi maka kare da shi ba, ta maka ƙarya iri-iri, in yayi maka ta yau ta gobe daban, ta jibi daban. In kai ka gane shi wannan ba zai sa ya ji kunya ba, gobe kai ya saka yi maka, a'a zai iya saki maka ta biyu, zai yi maka ta uku, zai yi maka ta ƙarshe, ya zanto har ma ba za ka iya yadda da shi ba. Duk sanda zai magana sai ka lalibi wasu abubuwa da su tabbatar maka da maganar sa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce. Ta yaya abu za a samu ci gaba da irin wannan? Haka nan in kai amma in ka bashi amana ba zai kiyaye ba, duk abin da ka sa shi zai kokari ya ga ya zai cuce ka a cikin sa. In aiki ka bashi ya zai cuce ka a cikin wannan aiki da ka bashi, ko dai ta hanyar ya haji a cikin aikin sa, ko kuma a'a ya sa maka abin da ba shine daidai ba, ko kuma ya sa ya rika gaya maka wasu abubuwa wadanda ba haka suke ba. In ka bashi ka tambaye shi kudin kayan aiki, ya gaya maka ƙarya, ya rubuto maka rasid din ƙarya, ya je ya hada baki da masu kai a rubuta rasid din ƙarya, a ƙara kudi, a yi zuki a cikin sa, saboda shi ya dan samu wani abu a ciki, ba zai gaya maka gaskiya ba. Ko kai ya ce maka zai so kaya goma, abu goma ya je so bakwai, wataƙila abin nan ba zai wuce bakwai ba, amma ya ce maka goma ne zai yi. Ka ba shi kuɗin goma, kai ba tsaya za ka yi kana bibiyarsa kana ganin guda nawa ya so ba, ya zo ya yi amfani da bakwai, sauran kuɗin ya cinye. Ko ka ba shi ya soyo mai kyau, hunyi da shi mai kyau zai soyo ɗan farashi kaza, amma ya je so wanda yake ƙasa da wannan dan kai baka sani ba, ya zo ya maka amfani da shi. Wannan duk yana daga cikin cin amana da rashin gaskiya. Mutane har sun bai da abin ba ya zama kamar business, ma'aikacin da zaka kirawo ya maka aiki, ka amince da shi akan zai iya gaya maka farashin komai yadda ake sai da shi a kasuwa, tunda ba shi ne mai kayan ba, soyowa zai yi. Ka ce ya binciko maka kudin, ka yadda da shi, ka amince da shi, ka bashi, amma wajen wannan zai maka ƙara-ƙaran da wataƙila in ka ji sai ka riƙe baki. Saboda me? Saboda rashin amana, rashin gaskiya, sai ka riƙe baki. Sauraka kuma abinda zai zo zo ƙara maka a ciki ba zai sa shi ya zama mai arziki ba, ba zai sa shi ya zama wani abu ba. A kwana nawa ne ya cinye wannan abin, kuma nauyin abin ya riga ya hau kansa har abada, matuƙar ba abin nan ne zai yafi maka ba. Haka nan idan ka zo ka sa shi aiki maimakon ya tsaya ya ɗauki aikin da gaske, to kai ka sa shi aiki amma kullum sai ka yi farautarsa. Yau ya zo ya fara aiki bai zo da wuri ba, ya makara, ana so ya zo misali karfe 8:30 ya fara aiki, ba zai zo ba sai wajen 11, sai wajen 12, wani ma sai an kira azhar ka ganshi, da la'asar ta yi ka neme shi ka rasa, ya yi tafiyarsa. aikin da za a yi maka shi a kwana biyu uku a kare a dauki sati biyu ana yi maka shi saboda me saboda rashin daukan abin da muhimmancin da ya kamata ya bashi da rashin wayo da rashin tunani da rashin sanin alƙibla duk lokacin da ka ba mutum aiki ya gama maka shi akan kari zaka ji dadi musamman in alkin an yi shi yadda ya dace zaka ji dadi kai ma zaka so in wani kaga yana neman ma'aikaci ka hada shi da shi amma shi wannan ba shi ne tunaninsa ba duk wanda zai mu'amala da shi kafin a gama mu'amalar nan sai ya bata maka rai ba iyaka ta yadda gobe ba za ka taba sha'awar ka sake nemo shi kuyi wannan mu'amala ba ba za ka taba sha'awar wani yana son yayi mu'amala da wani mai irin wannan sana'a a kasuwa saboda me saboda wannan dayar da kai da shi kwaya dayar nan da kai da shi baka ji da dadi ba ka fara ba yadda ka iya shine zai maka ka fara bashi komai ka fara abin nan dole ka hakura saboda bai dauki sana'a da bakin abin nan a bakin komai ba shi ya yadda in tunda dai har ya samu ka bashi aikin to shikenan shi ya gama nasa baya tunanin ya rike ka a matsayin customer baya tunanin kai ma ka zama wani signboard dinsa da aikin da ya a gidanka ko a masana'antarka ko a wurin aikin ka ya zama masa signboard ne da zai jawo maka customers a'a shi dai ya same ka ayo to ya rasa ka ya rasa wanda suke ta bangaren ka babu shakka wannan ba dabi'a bace wanda musulmi ya kamata a same shi da ita ba dabi'a ce wacce za ta gina mutum ta zama da shi wani abu ba har ya zama ya ci gaba a rayuwarsa dabi'a ce da za ta ja shi ci baya ba wacce take mai muni da dukkan wani abin da zai hada da haƙƙin dan adam dan uwanka ko wane ne shi ko me yin laifinsa Sufyanu Thauri yana cewa kai wa Allah zunubi 70 ya fi kai wa dan adam dan uwanka zunubi daya wato ka cuce shi akan haƙƙinsa ko da guda ɗaya saboda na Allah kana iya zama rana ɗaya lokaci ɗaya kai addu'a ya yafe maka ka nemi gafara ya yafe maka banda shirka da Allah ba wani zunubi da ya kai hadarin ka cutar da wani shirka da Allah ita kadai ce tafi kowanne zunubi hadari dan ita za ta dawo da mutum a wuta amma baya ga shirka babu wani zunubi da yake da girman hadari a gurin Allah kamar cutar da wani sau duk wani zunubi da zaka yi tsakaninka da Allah kana iya neman yafiya ya yafe maka kuma shikenan an gama an rufe wannan babin amma in dan uwanka ka cuta fa sai wannan kun warware da shi to idan to sana'ar ka cike take da cutar da dukkan wani wanda kai mu'amala da shi ka cutar da shi ta fuskar dukiyarsa ka cutar da shi ta fuskar lokacinsa ka cutar da shi ta fuskar ma kwanciyar hankalinsa da rashin samun natsuwa domin ka sa masa abin da zai ta damuwa ya ta fushi ya ta baki ciki a dalilin ka wannan cutarwa ce idan muka duba za mu ga cewa galibi a yanzu kusan musulmanmu da dama sun rasa wannan musamman masu sana'o sawa'un wanda yake sana'ar hannu ko kuma wanda yake kasuwanci maimakon ya zanto koma wanda ake daukan shi aiki a ma'aikata maimakon mu zanto mun sifantu da sifar gaskiya da amana da jajircewa ta yadda in sana'ar hannu muke yi duk wanda yayi mu'amala da mu zai so gobe yayi da mu jibi yayi da mu zai so ya hada mu da wasu su yi da mu sai muka zanto ba haka ba illa ma rahima rabbuk sai dan abin da ba a rasa ba duk wanda ka zo kai mu'amala da shi to sai ka kwaci kanka da kyar a hannunsa tare da cewa kun yi da shi biyan shi zaka yi ba kyauta zai maka ba kai ko kyauta zai maka in har shi yayi wannan alkawari in shi musulmi na gaskiya ne ya kamata ya cika to sai zan to ba ma wannan bane kai da shi ga abin da zaka biya shi amma kullun sai ka ji wani abu da baci ne baya ga rashin gaskiya zai rika yi maka ƙarya zai ki zuwa aiki lokacin da ya kamata ya zo zai bar aikin sa lokacin da yake tsakiyar aikin ya tafi wani abu daban ko ya tafi wani aikin ya je ya karba ayyuka na mutane ya karbi na wannan dukan ku kuma ba wanda kuma zai ladawa cikin ku ka karbi na mutum daya na biyu na uku kowanne kuma ka zo ka danyi anan ka gudu ka je can ka dukkan su ka bata musu ba wanda ya ji dadin ka a cikin su uku saboda haka ba wanda zai yi sha'awar goban aiki zo yana ji yana gani in ba ya zanto ba yadda ya iya ba sai kai din ba yadda zai iya baka in ko zai baka to kuma yana cikin wani abu ne na tashin hankali da bibiya wannan shine abin da yake faruwa a cikin sannan aka zo ta fuskar amana shi ma ka baka aiki ka zo kai lissafin kaya har ma wai wasu ka sana fatawa wai wai ya halatta in dan ƙara wani abu in samu riba ko shi mai abin in ce ni ma ya samu riba ta a ciki a'a mutumin da dake ne wai halatta ma wannan kansa a addinance to shi kake san zai bar abu in ka ci ka ci a haƙin da ba naka ba duk wani kuɗi da zai haifar da wata riba ta mai kuɗin ci in ba shi ne ya yarje maka ba yayin da ka karɓi kuɗinsa ka je ka siyo in ragi akai kuɗinsa ne sai ka dawo masa da kayansa saboda da an kamu ƙari fa suwa zaka kace ya karo to dan mene ne ragin kuma zai more shi ba sai dai kawai in ƙari ne nan kuma nan ne zai hau kansa ai ya kamata kai tunani da ka je zuwan sa ya kace an ƙara zaka dawo gurin sa kace an ƙara kuɗi sabanin inda sayar masa kai kayanka ne ka dauka ka sayar masa in ka je saya aka ƙara ake zaka biya saboda ka ribar da ka ci na kayanka kayan zanen halal ce saboda kai ma zaka samu gurmin ta in akwai gurmi a ciki in akwai hasara a ciki kai ma za ta hau kanka to abinda baka da hasara sa baka da ribar sa to sai zan to har ma wanda zaka ji fatawa yake yi in yayi irin wannan yan ƙara-ƙaran babu komai to tabbas akwai komai a ciki domin haƙƙin wani ne yana wuyanka baka kuma san ranar da zaku haɗu rana ce da kowa yake gujewa dan uwansa yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani haka ranar ce da kowa yake gujewa dan uwansa da uwayensa da uwarsa da ubansa yaushe ne yana da wani abu a gurinka ba zai rike ka ba saboda ya amfana to haka nan in gasken ne babu gaske mutum ne zaka bashi aiki ya iya aikin ba wai bai iya ba in zai tsayaye aikin zai ba da sha'awa watakila ma aikin ka gani samfuri har kai sha'awar yayi maka amma da ya karbi kudin ka to ba zai tsayaye aikin da ka gani kai sha'awa ba a aikin da shi zuciyarsa take so yayi ya sallame ka kawai shi ne abin da ya dame shi saboda haka sai ya zo yayi aiki in ka bashi aiki uku in yayi daya baka sha'awa yayi biyu baka sha'awa to na uku ba zai maka mai kyau ba saboda yana ganin ya gama cin moriyar ganga a tunaninsa zai iya yadda koranta tare da cewa wannan munan tunani ne a duniyar tattalin arziki a duniyar kasuwanci a duniyar kasuwanci so kake ka rika customer duk abin da zaka yi ka rike shi ya zama maka shi ma wata hanya ce da zasu customer za su zo maka tana amma saboda ta toshewar basira da rashin tunaninmu mutum tunaninsa kawai yadda zai mori iya wannan ranar iya wannan lokaci shikenan ya rasa wannan customer kuma ya rasa duk wani wanda yake da alaka da wannan customer akwai shirme da yake wannan babu shirme da yake wannan saboda haka zai zo ya maka aikin mara kyau ko kuma ya ki da kansa sai dai ya sa wasu yaransa masu koyo wanda ba su ma gama kwarewa ba su za su yi maka aikin shi kawai yana bin su da waya ba zai zo ya ga ya suka yi aikin ba kai hatta akwai waɗanda yaran za su kare aikin ba zai zo ya ga aikin ba yayi daidai ko bai daidai ba sai dai kai yayi maka waya kai da ka sa su aiki mun gama aiki ga account number a turo kuɗi in ba a cikin hausawanmu ba mutanenmu a yau ba za ka samu irin wannan ba in kasuwanci ne mutum ya dauko wasu wanda yake ganin na kusa ne ko ko yana ganin suna buƙatar taimako ya taimaka musu tunaninsu ya za su rushe kasuwancin su zama su ne a gurin ka dauko mutum kana bashi aiki kana bashi kaya ko kuma ka sa shi tsaron kaya ga wani abin da zaka rika biyan sa ga wani abin da zaka bashi to shi tunanin kai kuma ribar nawa kake samu shi hasadarsa da zai maka a lokacin kai kana samu fiye da shi tare ya manta cewa kayan ka ne kai ka assasa kasuwancin ka kai taimaka masa kai garin bai da aikin yi ka sa shi amma sai ya fara tunanin abin nan ana ci kana cin ribar 300 shi yana cin 100 yana samun 150 ya za a ya zauna ya ta sa kana samun kuɗi shi kuma yana ganin kadan kake bashi ya manta cewa kuɗin ka ne kasuwancin ka ne ya haifar da abin kai taimaka masa kake yi saboda haka zai ta tunanin ya zai cuce ka ya zai rika ƙara kuɗi dan ya rika ƙara cirar riba da ya kashe maka kasuwanci in wani abu ka dauka ka saya ka bashi mota ce ko rede ta sahu ko wani abu dan ya rika kawo balance shi ba yana samun nashi tunaninsa zai yana kawo maka kuɗi kana zaune ba a kayan komai ya manta cewa kayansa ne kayanka ne ka saya ka bashi wannan kuɗin da ka samu ba abin zai zo maka ba ko gadan sa kai iyayenka da suka tara kuɗin su ma ya wahala suka sha saboda haka shi tunaninsa kawai ya zai ya tara shi kudinsa shi ma ya sai tashi saboda haka zai kokari da zai kashe takan ya za a ci gaba wani zai kashe takan bai samu tashin ba kai da shi kun yi mutuwar kasko in wannan ita ce sana'ar ka akwai wanda yake ga ya mun ya sayi adaidar sahu sun kai 50 ya raba ɗan uwansa waɗanda dai yake ganin suna zaune ba sa komai ya kira wasu ya ce 50 ɗin da yanzu ba ku ɗaya duk sun kashe su ya ce da wannan ce sana'ar da na dogara da ita da yau ba da komai ni ma sun kai ni ƙasa ni zan taimaka musu to a irin wannan yanayi da irin yadda al'amuranmu suka koma ta yaya za a yi idan ya zanto ga wani wanda ba musulmi ba shi ya zama mai gaskiya shi ya zama mai amana shi ya zama mai jajircewa in ki mu'amala da shi saboda kawai yana ba musulmi ba bare da cewa musulunci bai hana yi mu'amala da shi ba musulunci bai hana musulmi yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba an san cewa wannan ka'ida ce ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam habbashin kayan abinci yake karba ya bada jinginan abinsa a gurin bayhudi karewar kiyayya ga musulunci da bayhudi la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil zamanu yahud haka alqur'ani yace amma annabi ya mu'amala da su cikin abin da ya san ba zai cutar za su cutar da musuluncinsa ba za su cutar da musulmi ba to in ya zanto ga wani musulmi zan ba shi aiki zai yi gaskiya ga wanda ba musulmi ba kai zan ba shi aiki zai zama mai gaskiya zai zama mai amana zai yi min aikin da nake so ba zai cuce ni ba dan yana ga in yayi haka ya rusa duniyarsa shi kuma duniya ita ta dame shi dan me zan ki mu'amala da shi to ta haka ne sai zanto waɗanda ba musulmin ba sun zo sun mamaye abubuwa na musulmin mutum yayi ma'aikata ya ga ya dauko musulmin sun yi ta cutarsa ana neman mu a kansa ta rukushi ya ga an gaya masa ga waccan arniyar in aka ba ta kula da wannan ba za ta cuta ba ta tsara mai gaskiya ce ba musulincin da ya haramta masa ya sa ta ya dauko ko ya cire ta ya dauko macuciyarsa ba sai ba musulincin da ya warje shi da haka ko ya hana shi mu'amala da waɗannan to yau da gobe mai zai hana kaga cewa harkokin kasuwancin waɗanda ba musulmi sun zo sun yi dominating akai sun zo sun mamaye abu sun zo sun rufe abun saboda su za su tsaya su inganta abun su kyautata abun su tsaya su nemi abin da ya dace su nema don su ga sun gyara abun mu kuma da mu suna ƙara lalata abun to kaga ashe kamar yadda Allah yake cewa qul hu min inda anfusikum ku kuka jawa kanku idan muna son mu ci gaba a rayuwarmu ta yau da gobe a cikin mu'amala to dole ne mu gyara waɗannan abubuwa biyu mu zama masu gaskiya mu zama masu amana mu zama masu tsayawa mu yi da gaske da jajircewa duk wani abin da aka ba mu tsaya mu ga mun kyautata shi to ta haka ne za mu zama wasu abubuwa za mu ga cewa wanda ba musulmi ba shi ma yana ba wai maganar mu a junanmu ba har wanda ba musulmi ba suna so su yi mu'amala da mu domin sun san cewa muna da gaskiya muna da amana kuma muna tsayawa mu yi aiki mu yadda ya dace amma matukar ba za mu yi wannan ba to kada mu zargi kowa mu zargi kawunanmu a yau mutananmu musamman Hausa Fulani dan hatta a cikin al'ummar musulmi din ma Hausa Fulani sun fi waɗannan rashin waɗannan abubuwa da na ambata sun fi rashin gaskiya a cikin mu'amala sun fi rashin amana a cikin mu'amala sun fi rashin tsayawa su yi abu da gaske yanzu ka dauko kabila wanda ba Bahaushe ba zaka ga cewa ya fi tsayawa ya kula da aikinsa ya fi tsayawa ya yi da gaske ya fi kuma gaskiya saboda ka a ɗabi'ance mu waɗannan a cikin wannan jinsi na ƙabila wannan a yanzu mu muka fi wannan matsalar yanzu aka ce ka ɗauko Bayarabe ko ka ɗauko Igala ko ka ɗauko Banufe ko ka ɗauko wani wanda yake musulmi ne ko ba musulmi ba daga cikin wannan ƙabila sai kaga ya fi kwatanta gaskiya akan wanda za ka ɗauko Hausa Fulani wani ma na jikinka ɗan uwanka ne wadda kana ganin akwai wata ƙarabatu rahim a tsakaninku wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah kana ga wannan dangantakar da Allah ya hada ka dauke shi ka sa shi akan al'amarinka sai yafi kowa tunanin yadda zai rusa shi ya taka yayi sama in yaso kai kai kasa in ma halaka zakai ka halaka babu abin da ya dame shi babu shakka wannan dabi'u sai mun gyara su sai mun tashi mun yi wa kanmu fada sai mun koyar da ƴaƴanmu yaranmu da suke tasowa domin ya zanto na sama ya lalace idza kana rabbul bait bidduffi dariban fashimatu ahli albayt kulluhum arqsu indai mai gida zai rika buga dindufa to in gida kuma za su yi ta rawa ne saboda haka ka dauki mutum ka ba da shi a koya masa kasuwanci ya ga ogansa yana ƙarya ka buga wai an bugo waya yaron ya ce wa yaron dauki kace ba na nan yana ganin shi kuma gashi nan saboda kada a zo akwai wata chakwakiya da ya hada kada a zo a kama shi sai ce dauki wayar kace musu ba na nan na manta waya ta ne a shago to shi ma kaga ka koya masa wannan dabi'ar san da ya zama wani shi ma oga haka zai rika cewa yaran sa saboda ka dole sai mun gyara idan muna so mu ga da kyau sai mun ga hanyar da ya kamata mu da kyau musulunci dai ya tana da mana komai babu abin da muka rasa a addinance sai dai a aikace ne muke da matsala Allah ya samu dace
to amin su amin malalla ya saka alkari masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar ramani daga nan gidan talabijin na rahma akan tsaron dan adam na Najeriya wato Nicom Sat kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalemo babban malami a tsangana nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barna Kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa zan fara daukan tambayoyin naku bayan hutun takaitaccen lokaci ku dakace mu tabarkanmu da dawowa kuma yanzu kai tsaye zamu je ga tambayoyin da kuka aiko mana tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa da Allah yana so a bambance masa tsakanin sadaka da kyauta wacce a cikin su tafi wata lada a gurin mahalicci
to kowane zama zaunin su guda kowanne mazaunin shi daban afuwar kowanne mazaunin shi daban ita sadaka ana yin ta ne ga wanda yake mabukaci wanda yake ba shi da shi yana neman a taimaka masa a ba shi sadaka ta kuma kyauta ana yin ta ne ga dukkan wani wanda ake son a dadada masa kuma tana ƙara wato kyautata dankon zumunta annabi yana cewa tahadu tahabbu ku yi wa juna kyauta za ku so junanku annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suna kai masa kyauta ba dan yana da bukata ba ko kuma dan baya da shi a dan ƙara samun kauna da soyayya da kuma nuna girmamawa tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan abinda zai bambance tsakanin tazarar da take tsakanin wannan shine kyakkyawar niyya da ikhlasi da yi da kyakkyawar manufa mutum da zai sadaka dan ya taimaka ma bukaci ba tare da ya cutar da wanda ya taimaka ba tare da ya masa gori ba wannan babu shakka yana da lada gwaggwaba a gurin Allah subhanahu wataala wanda zai bada kyauta shi ma da niyyar ya ƙara ƙarfafa zumunta da soyayya tsakaninsa da wanda yake kyauta da kuma nuna masa jin dadin abin da yake yi mai kyau dan ya ƙara masa ƙarfin gwiwa wannan shi ma yana da lada a gurin ubangijinsa domin wani aiki ne mai kyau wanda zai yi sadaka dan yayi riya wanda zai yi sadaka dan ya cutar da wanda yayi wa sadakar ya gaya masa magana mai ciwo ko yayi masa gori babu shakka wannan aikin sa ya zama mummunan aiki maimakon ya samu lada akan wannan sadakar alhaki zai samu na ya cutar da wani haka wanda zai yi kyauta dan kawai birgewa dan nuna isa dan shi ma ba wai yayi dan wadancan kyawun manufofi ba shi ma bai da lada sauraka gurgurdan yadda niyyar mutun take a zuciyarsa gurgurdan irin matsayin da zai samu wani yayi sadaka ya samu matsayi mai girma haka na wani yake wata shi ma Allah ya bashi babban lada saboda kyakkyawar manufar da ta sa yayi na'am
sai wannan shi kuma yake cewa mallan menene hukuncin ko kuma matsayin addu'ar mushriki ga musulmi ma'ana mushriki yayi wa musulmi addu'a ta alkhairi domin wata fa'ida da ya samu daga gare shi ko abin da ya kama da haka
Allah ya kan karbi addu'ar kafiri musamman ma idan addu'a ce wacce ita da ikhlasi abinda ake bukata ga mai addu'a ikhlasi ita da ikhlasi wato yayi ta da tsantsanta addu'a ga Allah subhanahu wataala ba tare da shirka ba Allah ya karbi addu'ar su karba addu'a su lokacin da suka shiga matsatsi haka nan in an cuce su shi ma akan karba addu'a su idan wanda ya cuce su idan suka yi addu'a kan wanda ya cuce su nan ma Allah ya kan karbi addu'a su ya bi musu haƙƙin su haka nan in kai musu abin alkhairi da ikhlasi da kyakkyawar zuciya suka yi maka addu'a wannan ma Allah yana saurara irin wannan addu'ar addu'a da ba za a saurara ba addu'ar da take ta shafi cutar da wani ko cutar da musulmi ko kuma ta shafi kyautata surayewarsu wannan ba dalle Allah ya karba ba amma ba zai hana Allah ya karba ba idan akwai wani sababi kuma ya zanto da ikhlasi suka yi ta Allah zai iya karba.
Wannan yake ta mallam menene hukuncin matar da take sanya turare idan za ta fita unguwa?
Baya halatta mace ta sa turare da sunan za ta fita unguwa ko za ta tafi gurin ibada. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma imra'atin istatarat فمرت على قوم ليجدوا ريحها لن تجد ريح الجنه دم متدا ستراري تبتر غبن متاني دان سجي قنشينتا النبي تي تو با تش شاكي قنشين الجنه با كاغا ودي نانو كبيره تشي دغ تشين كبائر منيان ليفي دغ تشي منيان ليفوكا النبي صلى الله عليه وسلم ناتش دم متدا تسني تراري ا جكينتا تو كدا تزو منا مسلاتي النبي هانا متدا تسا تراري tazo masallaci. Akwai hadisi na Abu Huraira da wata mata ya ganta ta fito da turare ya ji kanshin turaren ta iska ta kada ya ji karfin shirin ta sai ya ce da ita ta koma ta wanke wannan turaren in ba haka ba to sallata ba ta karbo dan ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mata da ta sa turare ta fito iska tana daukan kanshin turaren ta in ta zo ba ta da sallah saboda haka baya halatta ga mace za ta fita unguwa ko za ta fita masallaci ko gurin ibada ta sa turaren kashi wanda a gidanta ya kamata ta yi wannan in ta yi haka kuma to za ta gamu da fushin Allah
sai wannan take cewa mallam ko da yaushe idan mijinta ya neme ta takan bata masa rai ko kuma ta ki zuwa to sai ya ce mata daga wannan rana ya haramta wa kansa mu'amalar aure da ita to shi take tambayar mallam ya matsayin wannan auren sakamakon wannan furuci da yayi
idan ya fade shi da niyyar saki ya ce ya haramta wa kansa ita yana nufin saki to ta saku ta zama ba matarsa ba ta zama haramu a gare shi idan kuma ya fade ta ne da niyyar ba da niyyar wato saki ba to daidai take da rantsuwa kafara ta kafara rantsuwa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba haramta wa kansa daya daga cikin bayinsa kuyanginsa lokacin da matansa suka nuna bacin ransu game da yadda wata mu'amala ta shiga tsakanin shi da kuyanginsa sai ya ce to ya haramta wa kansa wannan mata to shine Allah ya saukar da fadar aya fadar sa ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum والله مولاكم وهو العليم الحكيم وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajika dan kawai ka samu irin matanka wato kake cewa wannan kuyangar haramun ce gare ka dan ka samu yardan matanka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Lace to Allah ya riga ya farlanta muku yadda za ku warware rantsuwar ku. Kaga sai aka mayar da abin da ya faru tsakaninsa da abin da ya fada na cewa hiya alayya haram. Wato ta haramta gare ni sai aka mai da shi hukuncin saukuncin rantsuwa. Malamai suka ce to da wanda zai fada ga kuyangarsa daidai yake da wanda zai fada ga matarsa. In matarsa ma yace ita haramun ci kuma niyyar saki ba yake nufi to wannan hukuncin saukuncin rantsuwa sai kafarar rantsuwa kuma fa kafaratu itamu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kafarar rantsuwa itamu 10 masakin mutum ya ciyar da miskinai 10 daga mafi tsaka-tsakin abinda kuke ci abinda yawancin mutane suka fi ci kamar shinkafa ita aka fi ita ce tsaka-tsakin abinda aka fi ci sai ka ciyar da miskinai 10 au kiswatuhum ko kai musu tufafi samu almajirai 10 kai musu sutura sutura da za su iya yin sallah da ita ake ne kai musu riga da gajeren wando au kiswatuhum au tahriru raqaba ko kuma ka yanta bawa ko baiwa waɗannan abubuwa uku an baka zabi ka zabi dai a cikin su ko ka zabi ciyarwa ta mutum 10 ko ka zabi ciyarwa ta mutum 10 ko tufatarwa ta mutum 10 ko yanta baiwa ko bawa ko baiwa to in ya zanto ukun nan duka ba wanda zaka iya yi ba za ka iya ciyarwa ba za ka iya tufatura ba za ka samu baiwa ko baka da kudin sayan bawa ko baiwa ka yanta ba to shine Allah ce to sai kai azumi uku azumi uku nan a hade a jere almuhim da ka samu azumi uku ba a sharɗanta sai kai su a jere ba fa siyamu thalathata ayyam Allah ce to wannan ita ce kafara saboda kafara rantsuwa tana farawa ne da ciyarwa da tufatarwa da yanta baiwa ko bawa wannan sune matakin farko sai in ba za ka iya ɗaya daga cikin waɗannan ba to sai a zo azumin kwana uku yawanci mutane da an ce kafara rantsuwa abin da suke kawo azumi a shi azumi mataki ne na biyu fa man lam yajid sai in baka iya waɗannan duka ba ba ka iya cerewa ba ka iya tuwatarwa ba to sai na sai ka tsangaro zuwa azumi to shine aka ce kai azumin kwana uku to duk mutumin da ya cewa matarsa ke kin haramta a gare ni aka tambaye shi kana nufin sa sake ta kenan ce a shi dai kawai ya faɗa ne dan ya tsorata ta dan ya tsawatar mata dan ya razana ta ce to shikenan kana so yanzu ka koma ka ci gaba da mu'amala da ita eh to sai kai kafara rantsuwa wannan shi ne
to sai wannan yake tambaye mallan ya za a gyara sallar da liman ya manta da sujjada guda daya a cikin sallar
to in ya manta da sujjada har ya dago ya gama tashi tsaye to ba zai koma yi wannan to ya shiga wani rukuni ba zai koma ga wani rukuni ba sai ya ci gaba da sallar amma wannan raka'ar gaba ɗaya zai jefar da ita zai jefar da wannan raka'ar da ta rasa sujjada ɗaya a cikin ta ta zama kamar babu ita to in ya gama sai ya yi sujjada baki sai ya sujjada bayan sallama
to sai wasu tambayoyi guda biyu masu kama da juna tambaya ta farko take cewa mallam game da yin sahur yayin da alfajiri yake to shin za ta iya karasa cin abinci idan ta fara domin ta ji wasu suna cewa hadisin da ya nuni da hakan bai inganta ba sai mai tambaya ta biyu kuma take cewa mallam ta tashi za ta yi sahur ne na azumin sitti shawwal sai ta fara cin abinci wajen karfe 4:39 ta ji an fara kiran sallah amma sai ta yi zaton kiran sallah na farko ne to ta gama cin abinci wajen 4:47 sai da 4:50 ta ji ba a sake kiran sallah ba sai karfe 5:05 aka tayar da sallah to shi dake tambaye mallam ya wannan azumin nata yake ko kuwa sai ta sake
to magana cewa hadisi bai inganta wannan ba magana ce mai kyau ba magana ce ingantacciya ba hadisi tabbatacce ne ingantacce ne a cikin musnad Imam Ahmad da cikin Sunan Abi Dawud da wasu littafan hadisi daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'a ahadukum nida wal ina'u fi yadihi fala yadha hatta yaqdi minha hajatahu wannan duk yaji kiran sallah yana rike da abin shan sa wato ya fara sha sai aka kira sallah fal yaq fala yadha an cika ya aje ya gama bukatar sa da ita wato ya gama cin abin da zai ci ko ya sha abin da zai sha wannan hadisi ne sahihi ba ida bai da wani masuka ba kuma shi kadai ba akwai hadisai da yawa da suka gumara masa baya da aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin tabi'ai wanda kuma mas'ala ce mashhuriya yana da dalilai da yawa dan haka mutun ya ce ya hadisin mai rauni ne kawai na molanka ne ba da ilimi ya fadi shi ba gaskiya sannan abinda ake nufi shine mutumin da ya fara kamar yadda hadisan suka nuna baya kwanta ba sai yaji ana kiran sallah ta biyu wato sai ana asuba sannan ya fara cewa bara ya tashi sahur a ya fara sai kuma aka kira sallah to ya kammala shine abin da hadisi yake ne ba yana nufin ka ki ba sai an kira sallah ka fara aka kira sallah shikenan baka fara ba sai ka kura kai dore amma in har ka fara dalilin zan ya kira sallah zaka ci gaba da cin buƙatar ka in ka gama shikenan sai ka tashi wannan da suke cewa tazaci ba kira sallah ba ko tazaci kiran sallar farko ne sai ta ci gaba da cin abincin ta babu komai duk abinda mutun yayi yana zaton ga daidai yake daga baya bai na kuskure ne ba zai bata masa aikin sa ba saboda azumin ta yana nan
to wannan ita kuma mallan take cewa tana cikin tsoro da damuwa saboda tunanin mutuwa gashi yanzu sai ta rika jin kamar ba a karbar ayyukanta shine aka ce mata shedan ne yake sanya mata wannan damuwar shin take tambayar mallan da Allah a bata shawara abinda za ta yi a duk lokacin da ta ji irin hakan
na farko tsoron mutuwa wannan kowane mu'mini yana da ita kuma yana da kyau ma mutum ya rika jin tsoron mutuwarsa domin wannan shi zai sa ya dage wajen ayyuka masu kyau ya kuma gujewa marasa kyau dan mutum yana tuno mutuwa a ce kafabil mautu ma wa idan mutuwa kadai ta isa ta zama wa'azi me yasa aka ce ku rika tuna ku rika zuwa ziyarar makabarta kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah saboda ka rika tuna mutuwar ake so ka rika kaiwa zuwa makabarta ziyara saboda ka ita tunanin mutuwa din wani abu ne mai kyau wanda zai saka kullun ka zama a cikin shiri kuma ka zama kana da saiti so haka wannan ba matsala bace din kina tunanin mutuwa kina tsoranta Aisha tana cewa kulluna yakhafu al-maut ya rasulullah din muna jin tsoron mutuwa ya maikin Allah saboda ka ba wani abu bane da har zai saki damuwa amma batun kina jin aikin ki ba a karba ba kawai kina kawo rashin karbuwar aiki wannan ba daidai bane musulmi ana so ya zama yana da al-raja al-khawf war-raja ya zama yana bayyana yana bautawa Allah tsakanin tsoro da sa tsammani da sa da fata yad'unana raghaban wa rahaban akace yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi suna bauta mana suna jin tsoro kuma suna fata suna kikkiawan fata suna da kwadai na ubangiji zai karba musu kanu qalilan min al-layl ma yace ta tafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a yace suna bauta ubangijin su khawfan suna jin tsoro wa tama'an kuma suna kwadai suna fata to haka ake son mu'mini ya zama bainar raja'i wal khauf saboda in ya zanto janibin tsoron ko ba a karba ba ko ba a karba ba shi kawai wannan yake ji to na zai sage masa gwiwa duk sanda zai wani aikin alkhairi wanda zai danna zuciyarsa yayi sai kuma ya katu kuma kai watakila ba za a karba ba to sai fasa daman aikin shedin din kenan dalilin da zai sa maka tsoron ba a karba ba ko yaushe ba zai sa maka tsammanin a karba ba sai ya kace kaji kai ma hanya ma ba akwai riya a ciki ba kakkai shikenan ka fasa gobe ma haka jibi ma haka shikenan sai ya saka ka bar aikin alkhairi ka bar abin da zai kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala da jin tsoron wai ko kai ba za a karba ba ana son ka riga kawo cewa ko ba za a karba ba amma kuma ka riga kawo fatan a karba saboda haka ki kokari ki sa wa zuciyarki wannan duk wani aiki da kike yi ki riga fatan ki riga jin tsoron ba a karba kuma ki riga sa ran Allah subhanahu wataala ya karba.
To sai sakon Abdullahi da shi malam idan mutun yayi sallama ta assalamu alaikum ga wani shin za a iya amsa masa da wa alaikas salam ko kuma dole sai dai a ce masa wa alaikumus salam kuma idan mutun ce guda daya ta ma haka za a ce mata kamar yanda za a fada wa namijin?
Na'am za a iya fada alaikumus salam za a iya fada alaikas salam babu laifi duka biyin ana fada kuma duka biyin yazo cewa ana yi mutun sallama assalamu ko tahiyya assalamu alaikum wa alaikum Assalamu alayka ayyuhan nabi haka muke fada. Ga halatta kace assalamu alayka wa alaykas salam. Yana da kyau kuma kace wa alaykumus salam din shi ma saboda duk mutum ba shi kadai bane tare da shi akwai mala'ikun da suke tattare da shi ko yaushe.
To sai tambayar mu ta karshe wanda take cewa mallan ya za a da kiran manzo sallallahu alaihi wasallam na kashi tsaka da kuma maciji da kunama idan aka gansu. Ko da mutun na sallah ne da kuma wanda ake cewa ba gaggawar kashe maciji idan aka ganshi a gida sai an roke shi ya bar gidan har tsawon kwana uku domin zai iya kasancewa iska ne ba maciji ba
macijin da ake magana da cewa ba a saurin kashe su ne macijin da ake gani a gida ba na jeji ba ba na waje ba na waje wannan an ganshi a gaggauta kashe shi ba kada tsoro ya hana a kashe shi kamar yanda zuwa cikin wasu hadisai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zama makiyan su tun lokacin da muka kafa yaki tsakanin mu da su saboda ka kada wani tsoron sa ya hana su kace su ce ana nufin macizan da ba na gida ba su macizan gida su ne wanci ake musu gargadi irin wannan cewa su fita a ba su kwana uku su fita ba su fita ba to ya nuna cewa za a iya kashe su amma na waje wannan ba shi ake magana ba
to malalla ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko bana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. to amare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marija Lemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar wannan shiri ana sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.